你好，沙夫，最近可还不跟人合作？苏娜娜的哈普萨阿布巴卡格巴塞伊，阿姆塞尼娜的苏娜哈普萨，穆罕默德阿哈麦德马什尔库库马哈普萨阿布鲁瓦伊。
Daya daga cikin kallafan da suka bakunci shirin wannan shekara mai karewa wai waya maganin mantuwa. ‘Yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwar da suke badawa ga cigaban al’umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Zaki. Idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige, muka fara waiwayar waɗansu daga cikin batutuwan da muka tabo da kuma kalliban da suka bakunci shirin da muka fara gabatarwa wannan shekarar. Banda hira da kallabin shirin ta mako, abin da ya dauki hankalin wannan shiri a lokacin shine batun auren wuri, wata matsala da jamhuriyar Nijar ta kaurin suna a kai a jerin kasashen duniya. A Najeriya kuma akwai batun yawan sace kananan yara. Kada ku yi nisa domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga jin labarin rayuwar kallabin wannan makon, bari mu faro takwan da batun yi wa ‘ya’ya mata aure da wuri a jamhuriyar Nijar, wata matsala da ta ɗauki hankalin ƙasashen duniya sabili da illata ga rayuwar ‘yan matan da kuma gidan da za su kafa. A wata hira da murya Amurka, Madam Coco Fatima, shugabar haɗakar ƙungiyoyin mata, ta yi ƙarin haske kan wannan matsala da kuma yunkurin da ƙungiyoyin mata ke yi na shawo kanta.
Mu ƙungiyoyin mata, koko da nake yi bukan wannan al'amari na kare haƙƙin yarinya ƙarama a bukan fannin arme, ba hana ba ne nake yi ta aure, kuma ba hana ba ne nake yi a ma yarinya aure. Ina son in sanar da al'umma samu ta hanya duka da suke cimma a wasu ƙasa ƙasar Nijar da fuskan yanayin da ke faruwa. Ake yau tukuna mu abin da muke yi horar da muke tukuna, sai mun horar da uwaye, mun horar da su kan kansu yara ƙanƙana, mun horar da al'umma abin da muke cema sensibilization. Ni ce wakana arman nan aka yi shi a cikin shekarun da ake ma yarinya ƙarama. Yarinya a da wanda ya gai an mata almi sai a yi abin da muke cewa kani, sai jariya da an yi ta diya mace, sai ga an ce na kama ma ɗana yarinya kaza. Ka gani ko kenan kaman nan da ake yi in lokaci ya kai ana gayyata abin almi da ake yi wanda ba a kai ta gida ta yi wajen miji, za ta je gidansu da kai ko gidan babbayya ta zamna har lokacin ta ya kai, sa'annan a kai ta gidan miji. Amma yanzu a wannan lokacin sai mutane suka sa cece ku ce cakul cakul cikin harka, kenan a shekara 10, 11, 12 sai a mayarin yarinya. Da tashi ɗakin tako yaran yanzu sai riga sun yi balaga da gaugawa, ban san ba abincin da suke ci ba, tabarakallah sun kaga yarinya 'yar shekara 10, tabarakallah masha Allah ta kai gare ni, ni ne shekara 50 da wani abu. Ka gani ko kenan ta riga ita ta koshi, kenan da an kai ta gidan miji wuce ta ɗauka, cikin nan ta ɗauka ba ta iya ida shi sai cikin wahala, ta je za ta wurin aiwa wurin naƙuda ba ta iya aiho da wannan ɗa, kan ta aiho da shi ta wahala. Mu da ni a lokaci na ma wallahi sai kai sati kana na'ur cikin ɗaki, babu abin da ke samu kuma ka aiho lahiya, babu hushi, babu wani abu. Amma yanzu ba ga zamanin ganin yanzu di yan ne ta aiho kaji an ci an mata sai zai wannan ke kai mu ga illa yoyin hitsari. Yau masha Allah ba ga wanda iya mata a ƙasar Nijar ke wahala buskan yoyin hitsari, ka di ba ga wanda iya mata ke wahala buskan sai zarin da ake ma mata, fasa wannan sai zare daga baya kuma wata illa ce za ka an arge mace in aihu daya biyu uku sai a ce wai shi kenan aihuwa ta tsaya ga iya uku an tsaya ta fasa sai zare ba ta wuce uku ko hudu ko shi ba kare niki da da muka aihu masha Allah ni sai na aihuwa shidda, yana daga bana sun yi 7, 8, 9, 10, 12 uwayen mu, to yanzu shi ban dina kaga an yi irin wannan ayyuka, babu mu abin da muke kawowa horar da muke yi mutane su gane ba wannan fannin ba na mu hana almi bane ba. Almi lalle yana da muhimmanci, dole a yi shi, amma a yi shi cikin hanyoyi, ayi cikin ka'ida ayi cikin abin da yasa kowa ya ji dadi ya wadatar ba ayi ame ba kuma akuma ana oyuno yo kaina yanzu tarbiyya diya san mace da namiji abin ne mai wuya a wannan zamanin da muke ciki kaga a da da mazan da matan kowa na da hankali da mazan da matan duk muna bin biyayya uwayenmu muna bin tarbiyya da uwaye suke bamu babu ruwan mace ta kai shekara nawa a gidansu bata kula da namiji ba namiji kai shekara nawa bai kula ba yanzu zamani ya bata kunu wannan talabijin da muke gani wannan resources da muke gani wannan internet da muke shiga alakwal ma wannan shudaya da suke yi shi ma wata illa ce to shi yasa kaga yanzu horar da diya mata da diya maza yake kawo mana matsaloli ban mu iya rukun su da yadda kamata mu rike su kuma mu kan kanmu uwaye muna da laifi menene laifin mu mun riga mun sawartar da mu ga zamani mun sawartar da diyan mu ga zamani saki duk abin kaga diya mata za ta yi ke uwa sai ki sai zamani ya kawo shi kenan bai cancanta ba mu kan kanmu uwaye mu sa wannan cikin kanmu tarbiyya da mu muka dauko ya kamata mu horar da diyan mu buskan wannan tarbiyya ta kirki tun a gida ake koya ma yaro tarbiyya ni su a sano sani ba sai yaro ya taimaka makaranta ba
za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari domin neman sauyi da ba waɗannan 'yan mata damar zama kallabi wata rana. Bari kuma mu nufi makwabciya Najeriya inda a nan kuma ake fama da yawan sace-sacen ƙananan yara. Waɗansu lokutan ma mata ke sace su su kai su waɗansu garuruwa su sayar da su domin neman abin duniya. Ganin yadda wannan batu ya ɗauki hankali a ƙasar ya sa murya Amurka kiran wani taro na musamman domin musayar ni yau kan yadda al'umma za ta dinguma wajen yi wa wannan bala'i iyaka. Maryam Mamman Nasir shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Arewa The Way Forward Initiative ta yi tsokaci akan wannan batu.
Al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi bane ba. Ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da sanin su ba. Ka jefa su cikin halin kakani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burin ka ko wata manufarka ba daidai bane ba kuma a kasashe da suka ci gaba wato wannan ba karamin hukunci ake yankewa ba. Unfortunately mu a Najeriya babban abin da yasa mutane suke cin karan su ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kudi idan aka baka aka ce kai shi ba za ka yi ba saboda ko wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci na mu iyaye musamman mu iyaye mata su ƴaƴa idan Allah ya ba kyauta ce ta musamman kuma duk wanda Allah ya ba wada ba karamin ko yake mishi ba kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta dare ya baka amma yau mun wayi gari iyaye muna haifar ƴaƴa muna sakin su wata uwar da sace danta idan ya bar gida ba za ta sace gare shi ba sai dare ba za ta tunanin ina ya tafi ba wani hali yake ciki wannan ba karamin sakaci bane ba za ka shiga ni daga Kano nake haifaffe ya fage ce ni za ka shiga Kano za ka ga ƴaƴanmu suna yawo da ƴaƴan da iyayensu suke nan da ƴaƴan da waɗanda iyayensu Allah ya dauki ransu ƴan uwansu sun ƙi su sa ido a kansu da ƴaƴan da aka ɗebo daga jihohi daban-daban daga Kwara ne daga Naija ne daga ina ne duk an zo an zubar mada su kara zubai a Kano ka shiga angwani ka ga ƴaƴa wallahi ba za ka iya kirga su ba yawo suke kamar ba su da iyaye wani dan sai ya kwana goma ma bai sa ruwa a jikin shi ba wace irin rayuwa ce wannan fi sabilillah yaya za mu ce mu ga daidai to ni ina ganin babban laifi ne a matsayina na uwa ina da yaya shida wallahi wallahi laifin mu ne na iyaye saboda haka idan za mu tashi mu farka daga bacci mu tashi mu sa ido akan amana da Allah ya bamu mu kula da ita mu wa yayan mu tarbiyya mu ba su ilimi ingantacce abu biyu ne za ka yi wa ɗanka a rayuwar shi ta duniya ka taimaka mishi ya samu ilimi ka ba shi tarbiyya yadda Allah ya shimfiɗa kuma kowane addini ya ce kai wa ɗanka tarbiyya abu na biyu kuma na ɗora shi ga kan gwamnati gwamnatocin da nake da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba idan yaro an kai shi makaranta an bashi ingantaccen ilimi ya tashi da safa kaman yanda tsarin mu yake a arewa da safa zaka tafi makarantar boko ka je ka dawo ka ci abinci ka kama hanya ka tafi islamiya ba zai je ko ina ba zai je makarantar da safa yana dawowa ya zo yunwa ta koro shi ya cire uniform din sai ya ci abinci ya shirya tafi islamiya ya tashi magarba ta yi ya tafi gida to ilimin ma yanzu ya gagara babu shi babu kuma wanda zai ce mana ana ba da ilimi babu shi a baki yake ba a zuciyarsa ba in kaga daya sami ilimi a Najeriya yanzu iyayensa suna da hali idan ko ba su da hali sai dai su dinga yawo suna gararamba kamar yadda iyayenmu suke gararamba saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wannan al'amari sannan su kansu masu satar iyayen nan me dalilin ka dauki abin da ba naka ba kuma ba ma wai abin duniya ba a'a da rai ka raba shi da iyayensa ka je ka kai shi wani guri al'adarsa daban addininsa daban ka canza masa suna ai wannan ba daidai bane ba ko ina a duniyan nan an san an yi wani abu ba daidai akai ba
to masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska titila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma Madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabin mu a wannan makon ita ce Hajiya Hafsat Marshal yar siyasa yar gwagwarmaya marubuciya uwa kaka uwar gida da dai sauran raunan da za ku ji da kunnuwanku waka aka ce a bakin mai ita ta fi dadi uwa ce ce Hajiya Hafsat
ni Hausa sun ce jin ka ya fi ganin ka ko sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id to am ta sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmed Marshal ko kuma Hafsa Abdul Wahid
da ina kuma kamar mu ci gaba daga
ina sunan miji na kenan sunan miji na kenan da ya tashi shi shi dan mun da littafi na su aljanna duniya wajen gasa to kin san kuma maza a cikin gasar su shi da yake sai sa sunan sa kawai tana da samu sunan
amma yayi kokari tun da dai shi yaje shigar miki da littafin
ai ba shi da wannan matsalar shi yaje kai littafin amma mai hukun ya sa sunan baba na sai sa sunan shi ko yanzu sunan shi ne shahara ba na baba na ba
Allah sarki wace shekara kenan
to na shiga competition din da sabon ciki a nazo a Lagos Suleiman Ibrahim da yake aiki tare da kushi ya zo na daya wannan gasar amma littafin sun fito a 72 kuma daga baya irin suka gobara sai aka sake da printing 1980
to me ya baki sha'awar fara rubuta littafi
to na taso na tar ana yi a gidan mu kakana na rubutu ko da yake da shi da baba na ko da yake su ke san rubutun su na addini ne ba da hira bane su na taso na tar ana rubutu a gidan mu kuma da wannan gasar na rubuta labarin asalin sa da masu ina primary 5 na rubuta shi saboda wata senior sister dina da yake zama gurin ta ita mun aure ta samu dan tangarda wajen aure saboda ta kawo sai san kowa yana da kabilan shi ta kawo Balarabin Libya ne lokacin population din wanta sai aka samu dan hatsari a tsakanin dangi da sauran su da nuna da ya fana rubuta littafin kenan amma canza shi da aka shiga competition da wannan na Freedom Publishing Company shi ne sai na canza labarin da ɗan gyara gishiri da ƙara gishiri a ciki sai na shiga gasar tare da shi
a ce kin fara rubuta littafin shekara ta 1972 kuma a arewacin Najeriya arewacin Najeriya ma a Kano inda yawanci galibi zaki ga a lokacin
mata suna fuskantar karatun mata ko kuma irin abubuwa irin wannan na mata yana fuskantar taskaro ya aka yi
haɗu aiki sai to sai ya danganta da gidan da ka fito mu gidan da muka fito gida ne na ilimi na Muhammadiya da na Boko baban mu ya samu makaranta mu mata kamar yanda ya sa ƴaƴan sa maza kuma ya encourage din mu duka mu karatu ni kadai ce ma ban da degree a gidan mu amma duk sauran kanye na daga mai PhD sai mai master sai muna ina da professor ji a gidan mu mata to kin ga ashe ba wai kowane gida ne ake da wannan abin nan din ba kuma yawanci duk wanda ya karatu addinin musulunci ai ba zai so ya halin nashi ne karatu na boko ba tunda kowanne da irin amfanin sa da yake fitowa ba wai lalle lalle dan kai boko zaka zama lalacewa wani abu wannan duka a da ne ba a lokacin mu ba mu gaskiya gidan mu ba ba mu bambam shi ba
to gaskiya
ba ba ya ba mu iko in karatu kamar sauran maza ƴaƴan sa maza
to Hajji Hafsa wannan ya kai ni ga neman jin tarihin rayuwarki muna so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarki domin mai sauraro ya amfana
to gaskiya dai ni na kamar yadda na gaya miki an haife ni a Kano na so makaratu a Shahuci Primary School za mu shiga kin san lokacin mu akwai nazuri kamar yadda ake yi yanzu amma mu ana cewa ajin Jesu da rabin aji sannan aji daya domin ni wannan nayi wannan a Shahuci Primary School daga baya sai aka kai baba na Kaduna da an kai shi Kaduna sai na shiga LEA ta Kaduna wani wata makaranta ce na nan kusa da gidan gwamna to daga nan nayi shi zai shiga aji uku sai aka yi baba na kuma transfer aka kai shi Zaria sai na shiga Nurul Huda wata Islamic makaranta ce to ina nan na shiga class 2 a Nurul Huda sai kuma aka sake mai da baba na Kano sai na shiga abin na provincial girls school a lokacin sunan provincial girls school ba nan ne ina cikin nan ne har suka bude aka mai da ita shekara girls secondary school ba nan ne karatu na sannan na dan taba karatu da abin nan British abin nan Bennett Correspondence College na karatu briefly duk da dai ban gama course din da na dauka ba to sai karatun Muhammadiya kuma gaskiya a gida ne dan gidan mu kakan mu yana aji almajirai daga all over the world kuma gidan mu ma baban mu na karatu so duk islamiya ta a gida ne karkashin baba na da uwata to bayan nan nayi aure to shi ma wanda na aura din da yake ta hanyar ita sai wannan yayar ta wata ce shi Balarabin Yaman ne yana zuwa gidan dan dai so magani na ina abin da sai yake cewa yaya ta waye wannan ba ce ce wannan sai take kanwar ta ce sai yake to shi kenan mata ta ce daga lokacin da ina zo sai dinga kira ya mata ta da haka sai dinga guduma ina ji a zo sai in gudu wai to haka dai har Allah ya yi aka haura so shi ne this history ina
a lokacin kina kamar kimanin shekaru nawa
lokacin da ni aure shekara 14 ina da 14 years ne aure dukkan karancin da ne na yi shi a gidan miji na yi
to bayan kin yi aure ba ki samu wata matsala ko tangarda dan wajen ci gaba da karatun ki ba
no wallahi a bani encouragement ne da nake so da na biye mishi ma da har university har doctor da na zama kawai dai kin san akwai lokacin da abu zai zo ki lose interest kawai tunda kina karanci kuma ina rubuce tun daga lokacin ma dan ina da littattafai yanzu ba 30 waɗanda na riga na gama da ban buɗa ba wanda ko ban na fara ban ƙara sabu ma ba su da iyaka to kin gani babu wata matsala a kai kawai interest ne a time da aka yi shi kace shi ne ga na yi da interest ne da zauna a cikin karatu sai kuma ko ba gida
Thank you.
Najeriya shiga shirin shekara mai zuwa domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Kuna iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin kallabi a wannan shekara a shafinmu na internet idan kuka matsa shirye-shiryen mu. Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin kallabi a wannan shekara. A madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri. Ya kallon ku, 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 ya kallon ku